بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أباركمودا haduwa a wannan yammaci na ranar Laraba mun shiga daren Alhamis wanda shine daren 23 ga watan Rajab shekara ta 1446 bayan hijiran manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 22 ga watan Janairu 2025 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn al-Khattab dake tudun wadan Zaria a Nigeria inda muke tafsirin juzu'a amma a yau insha Allah za mu yi darasi na biyu a cikin suratu wash-shams Allah rabba malan nura zai karanta mana daga farkon sura zuwa fadin Allah mai sarki wa nafsi wa masawa bismillah
a'udhu billahi samil alim minash shaytanir rajim min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها
نعم الله مدوكي سركي يفارا نفسي والشمس وضحاها إنا رنسوا درانا وضحاها دكما ولهرتا والقمر كما إنا رنسوا دوتا إذا تلاها إذا يبباين ranar wannan hari kuma ina rantsuwa da wuni idza jallaha idan ya bayyana ta wallaili kuma ina rantsuwa da dare idza yagshaha idan ya lullube ta wassama'i Allah yace kuma ina rantsuwa da sama wama banaha da gininta wal ardi kuma ina rantsuwa da ƙasa wama fahaha da shimfidarta wa nafsin kuma ina rantsuwa da rai wa ma sawaha da daidaitarsa to mun karanta wasu maganganu da malami suka bayyana a darasin da ya gabata game da wato al'amarin aya ta farko shine fadin Allah wash-shamsi wa duhaha wanda a ciki akwai rantsuwa guda biyu rantsuwar Allah madaukakin sarki da rana da kuma rantsuwarsa da hantsinta sai Allah ya ce wal qamari da kuma wata idza talaha idan ya bi bayan ranar Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da ainihin wato farin wata shine al qamar wanda yake biyo bayan rana wajen bayyanarsa da kuma bushewarsa idan yammaci yayi a kwanakin rabin wata na farko daga farkon wata zuwa tsakiyarsa to a wannan lokaci sai dare ya dinga wato sai farin wata ya dinga biyo bayan rana da zaran ta fadi sai a ci gaba da ganin hasken sa ba za a ga duhu jidin ba wannan shine kamar fadin Allah mai sarki a wani waje wal qamari idza tasab wato tasaka shi kuma ma'anar shi istawa idan ya daidaita kenan ita wannan aya tana nuna Allah yana rantsuwa ne da wata a cikin kwanakin haskensa 13 14 15 shine ma'anar wal qamar idza tasab a nan din ba kuma dai ma'anar shi din ne haka wal qamar idza talaha da kuma wata idan ya bi sawun rana wato wajen nuna haske kamar take nunawa da kuma wajen gushewa in ta fito shima ta gushe idan ya fito suna bibiyan bayan junansu wannan aya tana nuna abinda a kimiyance ake fada cewa shi wata yana samun hasken shi ne daga rana. Hasken shi asali na rana ne, da gurgudan yadda ya fuskanci ƙasa, ita kuma ta fuskance shi, gurgudan haka take ba shi haske wanda yake haskaka duniya. Wannan kuma duka kaddarawa Allah ne da ikonsa, kuma da Allah yake cewa a cikin fadinsa, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urzunil qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamar wal laylu sabiqun naha wa kullun fi falakin yasbahu. Allah yace da wata wanda muka kaddara mishi mazaunai, wato kwanakin nan guda 28 da yake ana ganin sa, sai kuma ya koye a daren 29, sai a sake ganin sa a daren farko, ko kuma a gaza ganin shi koda ya kama, shine dai cika kwanaki 29 in ya koye kwana ɗaya kenan, ko kuma ya zama kwanaki 30 idan ba a gan shi ba, ba wai idan bai fito ba. Allah ya ce wal qamara qaddarnahu manazila, kuma wata mun tsara mishi masaukai wanda suke za su ta biyo bayan junansu hatta ada kal urzunil karim, sai ya zama kaman tsohon siririn layin nan da ake gani, kaman garbar da biyu, wato tun za a gan shi siriri yana karuwa yana karuwa yana karuwa har ya girma, kuma ya fara raguwa har ya dawo kankani, kullum haka yake cikin ikon Allah da iyawarsa. Sai Allah ya ce la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar, ita rana san baya yiwuwa gare ta riske wata din, wato kullun sai wata ya zo an gan shi ya wuce sanara ta zo a ganta yau, ita ma ta wuce ba ta taba riskar shi a ga ta fito da daddare ko ta wuce kafin shi ba. Allah ya ce walal laylu la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar walal laylu sabiqun naha, sannan kuma dare ba zai iya gabatan muni ba, wato bayan da za a ce an yi wuni an ƙare an yi dare ne kuma a yi wuni sai kuma a ƙara yin dare, shine walal laylu sabiqun nahar, rana ko ba zai ta fito ba har sai wato dare yayi ya wuce sannan rana ta fito. Allah ya faɗi wannan maganganu a cikin suratu Yasin, ko Allah madaukakin sarki ya ce walal laylu sabiqun nahar wa kullun kowanne a cikin su fi falakin, yana cikin wani tsari, yana cikin wata duniya mai zaman kanta, yasbahuna, anan suke gudana a bisa tsarin da Allah ya musu. Idan muka lura da wannan rantsuwa guda biyu, Allah ya rantse da rana da haskenta, da kuma wata da yadda yake biyo bayan ranar. Malamai suka ce wannan abubuwan guda biyu, rantsuwan nan an fara da su ne don nuna wa mutane nuni na ishara abin da ke da alaƙa tsakanin rayuwa da mutuwa. Sanda babu rana, idan duhu ya yi cikin dare, to duniya tana zama kamar babu rayuwa ne. Idan kuma rana ta fito, to kawai sai kawai a ga mutane sun tashi. Saboda dare ɗin nan da ke shiga tsakankani, kamar yadda mamata suke cikin kabari ne suke cikin duhu ba su da haske. Sannan kuma hasken wata da hasken da mutane suke iya gani da daddare, wani haske ne da suka yi wa kansu tanaji, sai sun shirya ma dare sannan za su ga haske da daddare. Kamar yadda sai in mutum ya shirya ma rayuwar lahira a nan duniya, sannan za ta amfane shi zai ga alfanarta. Malamai suka ce wannan ishara ce zuwa ga wannan rantsuwa cewa li'annan nasa fi ghiyabiha, fi ghiyabi shamsi kal mauta, domin su mutane idan babu rana to kamar matattu ne. Fa idza bazagat ash-shamsu, idan kuma rana ta fito, dabbat fihimul hayatu, nan da nan sai rayuwa ta dawo sai a ci gaba da ita. Wasaratil amwatu kal ahya'i, wanda suke da kamar matattu sai kai a ga sun tashi sun zama rayuwa, inda dai kowa sai da wuri ya kwanta, kowace harka sai ta tsaya, kowane abu sai ya zama an dakatar da shi. To kamar yadda komai yake tsayawa ne idan mutum ya mutu, idan gari ya waye haske ya zo, sai kawai ga mutane kuma sun tashi su ci gaba da hidimarsu da harkokinsu da abin da suka saba. To haka kuma haka yake kamar abin da zai faru da mutane tsakanin mutuwa da tashinsu. To daga nan kuma sai Allah ya rantse da wata, bayan da ya rantse da rana, shi kuma don nuni zuwa ga abin da ke tare da shi, abin da yake haɗe da wata, ma yartabitu bihi min masalihin nas, abin da ke cakuɗe da fitowar wata na amfani ga mutane, wa manafi'il alim, da kuma amfani ga duniya. farin wata fitowarsa yana da amfani ga mutane da kuma ita duniya gaba ɗayanta. Daga cikin amfanin shi nan kusa kusa shine yana karanta duhun daren, mai kuma a ga duhu duhu babu ko ba a ganin komai sai zama duhu ne, amma wanda akwai haske a cikin shi da ana iya gani, kamar yadda musamman a ƙauyuka da inda babu wutar lantarki sukan yi amfani da hasken watan farin wata, musamman a dararen da yake da haske sosai don yin abubuwa. Za ka ga wasu bukukuwa ko tarurruka kai ta ɗalibai a makarantu inda ake da ƙarancin haske kamar makarantun allo kuma kamantansu, idan wata yana haske daren 13 14 15 sukan yi amfani da shi su yi harkokinsu na karatu ko nazari ko makamancin haka. Saboda wannan maslaha ce na taƙaita duhun daren da kuma sanyaya zafin ranar da aka ji. An wuni cikin zafin rana, watakila an sha wahala an ji jiki, to idan farin wata ya fito yana fitowa da wani sanyi wanda yake sanyaya zafin ranar da aka ji a cikin wuni. Sannan kuma walima'rifati shuhuri was-sanawat, domin kuma sanin lissafin watanni da kwanaki da shekaru, domin da shi ake lissafi kamar yadda Allah yake cewa wa yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj, suna tambayanka game da jinjirayen wata, ka ce musu abun lissafi ne ga mutane wal-hajj da kuma lissafin shekara, shine ma'anar al-hajj. Domin wata da ake lissafi a ce watan Ramadana ko watan Sha'abana ko yanzu da muka ce 23 ga watan Rajab, kaga ai ba ranar Rajab bane, watan ne da watan ake lissafi, watan shine abun lissafi a musulunci. Ita kuwa rana babu da ai lissafi da ita, domin kullun tana fitowa da girmanta, kuma ita lissafinta sarmadan ne, ba za a ce wannan ranar ta fito kwananta kaza ba, amma wannan watan yau kwanan shi kaza, yau da kamawar shi kaza, kuma an san za a ga yana girma ne yana komawa kankani har ya ɓace. Ita ko yadda ka ganta dinnan diman da'iman haka take, saboda shi yasa ba a lissafi da ita a lissafin kalanda ta musulunci ta hijira. Amma su Turawa da sauran musulmai wanda ba musulmi ba suna lissafi da ita abinda suke ce ma solar calendar, wannan Gregorian. Kaga ita wannan calendar kawai lissafi ne na shacifani, wato a yanzu aka ce misali yau daren 23 ga watan Rajab, idan ka fita ka kalli wata za ka ga girman shi ya dace da kwanakin da aka faɗa, in ka san lissafin. In an ce yau 15 in ka kalle shi za ka ga girman shi ya dace da girman wata ɗan 15, in an ce yau 1 ga wata in Allah ya sa ka gan shi za ka ga ya dace da girman wata ɗan 1 ga wata, kaga shi akwai ma'aunin lissafin. Amma rana fa in an ce yau Alhamis 22 ga watan January, ai za ka ga haka sai dai a jikin wata takarda da yake ce ma kalanda. Idan yau muka yi decide ko muka ce mun mai da shi yau sunan shi 10 ga watan January, in gwamnati ya dafa ya zauna. Amma taɓa yin haka ba su ɗaya ba su, an taɓa shifting ɗin kalandar, an taɓa yi mata gyara, an taɓa mata kuskure ma, shi yasa za ka iya samun ta shekara 50 nan gaba an riga an yi lissafinta an ajiye. An san cewa kullum January 31st ne, 31 ne, kullum February 28 ne, a cikin shekara 5 ne su ɗaya zai yi 29. Mu kuwa yanzu Ramadana mun san da Ramadana da Shawwal da Dhulqa'da kowane na iya yin 29 kowane na iya yin 30. Kuma ginin lissafin sai an gani, ko da an ce ga kalandar ba ita ce abin dogara ba. Saboda Allah yake nuna mana amfanin farin wata gare mu, daga cikin amfanin shi akwai waɗannan guda ukun da aka ambata: haskaka dare, sanyaya zafin rana, da kuma amfani da shi wajen lissafi, da kuma amfani da yawa suna nan na kimiyya wanda ba muhallinsu ba ne a nan. Kamar yadda Allah yake fara yake cewa وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, ubangiji ya sauƙaƙe muku waɗannan halittu manya, dare tare da ainihin wato farin wata, da rana tare da hasken wuni kenan tare da rana, don ku yi amfani da su. Kamar yadda wani zai kuma yake cewa وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ بِحُسْبَانَ, da rana da wata suna tafiya a cikin lissafi. Haka nan a cikin suratul zumar da Allah yake cewa khalaqas samawati wal arda bil haqqi yukawwiru al-layla 'ala an-nahari wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layli, sai Allah ya ce wasakhkhara ash-shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma ala huwa al-azizul hakim wa azizul ghaffar. Allah ya ce kuma shine ubangiji wanda ya halicci sammai da ƙasa da gaskiya yukawwirul layla 'alan nahar ma'anin takwir shine ya jeho dare ya lullaba rana ya kuma jeho rana ta lullaba dare wato ko wannan su yana zuwa ya hau kan ɗayan yukawwirul layla 'alan nahar kullu 'alan layli sai Allah ya ce wa sakhara ash-shamsa wal qamara kuma ya sawwake muku rana da farin wata kullun kowanne a cikin su yana gudana yajri yana gudana da ajalin musamman zuwa ga lokaci sananne wato karshen alkiyama kenan karshen duniya shine da ajalin musamman ko kuma da ajalin musamman tsawon awoyin da yake yi a wuri tsawon awoyin da rana ce tana zata fito sananne ne a wurin Allah tsawon awoyin da wuni dare zai yi fito a wuri sananne ne a wurin Allah Allah ya saki cewa noji Allah ya ci gaba da cewa wannan hara haka ne ko wannan hari idza wannan hari idza jallaha wannan hari idza jallaha wato da kuma annahar wuni muda wasu muna cewa rana rana ita ta kulluma sunanta rana sannan tsawon awoyin wurin ma ana ce musu rana kaga sabanin shi dare shine tsawon awoyi in ko za a fadi abin da ke haskawa sai a ce wata amma akan da wuni wuni ana iya kiran shi da sunan rana a Hausa to anan annahar shine wuni akasin dare kenan wato idza jallaha idan ya haskata jallaha ya haskata ko kuma jallaha ya busheta ya maye gurbinta wasu daga cikin malaman arabiya da suka zo nan wajen su wata fassara suka ce in aka ce wannan hari idza jallaha mun yadda a ce wal qamari da kuma wata idza talaha in ya bi bayan rana damirin ya koma ga rana sannan mun yadda kuma a ce wal layli da kuma dare idza yaghshaha idan yazo ya lullube hasken rana amma wajen da aka ce wannan hari da kuma wuni idza jallaha in ya yayi hasken rana aka ganta suka ga cewa wannan a ma'ana akwai iskani domin ba wuni ne ke yaye rana a ganta ba a ita rana take haifar da wurin ita rana ita take haskaka wuni ba shi wunin ne yake bata damar a ganta ba to ya za ku yi da wannan damirin ya kowa nan malamai ga shi damiran kuma sun zo a jajjere duka guda hudu kuma a italaha jallaha yagshaha da kuma na farkon can baya duhaha duhaha talaha jallaha yagshaha gashi sun ware wani a tsakiya za su mai tawili suka ce abinda za a fassara shine sai a ce wannan hari idza jallaha sai zama a ce da kuma wuni idza jallaha idan ya yaye ta to me ya yaye wai idza jalla zulmatal layl idan ya yaye duhun dare ba idan ya yaye hasken rana ba suka ce kuma saboda a cikin larabci akwai wannan irin ka'idar shine damiri ya koma zuwa ga abin da ba ambata ba a bisa ka'ida ga magari shine damiru wato wakilin suna yana komawa ne ila ismin sabiqiz zikr wani suna da aka ambata kamar yadda yace washamsi ina rantsuwa da rana wadduhaha da kuma haskenta na hantsi to wannan haɗin ai wa duha shams kaga an bar shams shams din kama ko wurare da dama a cikin alqur'ani akwai shi a cikin larabci akwai shi birjik inda damiri yake zuwa ba a ambaci ne damirin sai dai alaliba kamar a cikin karin magana larabawa da suke cewa idan mutum yace kawai wai gwaye gari sai kaji yace asbahat barida asbahat barida ko habbat shimalan ce asbahat ta wayi gari baridatar da sanyi ita wace ita rana idan ana kunturu kenan mai kwara ta wayi gari da zafi sai ta wayi gari da sanyi irin lokacin kunturu kaga bai faɗi rana ba amma ya faɗi aikin da ya same ta to idan wanda yake jin magana ya gane shi kenan haka sukan ce habbat shimalan ta kada arewa me yake kadawa dama iska iska ce ta kada arewa to ana iya haka akwai su da yawa a alqur'ani a wanda rasul da muka yi a baya mun taba tattauna wannan matsala kuma fa da Allah da sani falawla idza balagatil hulqu aha idza balagat idan ta riski al hulqu makogwar wuya kaga ba a faduwa ce mai riski makogwar wuya ba in an kaddara damiri za a nemo wane ne wanda biri ke kuma gare shi ba za a gari ba falala idza balagatil nafs to amma tunda ba ambace ta ba sai dai a kaddara damiri falala idza balagat hiya sai a ce wannan damirin ya udu ila malamin ka kuma fadan Allah haƙi da yau hatta tawarat bil hijab rudduha alai hatta fatafika masan bisuki wal ana annabi Sulaiman ko da ya tsaya inni ahbabtu hubbal khairi an dhikri rabbi hatta tawarat ai rana ce tawarat din har sai da rana ta bace ba ambace ta ba saboda haka sai dai a kaddara hatta tawarat hiya sai a ce abdamiru aidun ila malam yuzkar listigna'i listigna'i an dhikri haka mun karanta a baya kamar fadin Allah cikin suratul adiyat fa atharna bihi naq'a fa atharna ba ambace su ba fa atharna hunna kenan haka kaman inna anzalna mun saukar da shi shi wane ba ambace shi ba so addamir ya unila ghairu masbuqin zikr saboda kambamawa a nan da irin fadin wacce matar da Allah ya ba da labari ya abatista ajirhu wannan hudin istaajirhu ba ambace shi ba kwata kwata ballanta za a gane waye amma an san shi haka wa ma nu'ammiru min mu'ammarin wala yunqasu min umri kaga mu'ammar shine wanda ya rayu dade a duniya shi an ambace shi amma wanda aka ce ba kuma za a rage daga shekarunsa ba shekarun wanda ya dade a duniya ba a shekarun wanda bai dade ba to wannan kuma an yi istigna'in ambatan shi saboda an ambaci aka san shi suna nan dai da yawa kaman fa da Allah ila kullu man alaiha fan to irin wasu suka ce anan ma ma'anar shi kenan da aka ce wannan hari idza jallaha wannan hadin ya udu ila ghairi sabiqiz zikri ya kuma ga wani abu wanda ba ambata ba da aka ce musu ba zai yiwu ba sai suka ce ai akwai shi a larabci suka yi ta kawo ayoyi da yawa wanda dole sai su gamsar da abokan husuma su cewa suna da dalili amma dai waccan fassara ta farko ta fi ƙarfi zamu zo mu ƙara magana kan ta insha Allah zamu dauko ta magana ga Ibnul Qayyim a gaban miji me yake cewa Allah ya ce wannan hari idza jallaha da kuma rana wato wuni idza jallaha idan ya yayi wato duhunta wato duhun da ita ranar da take ciki bayan zuwan dare kamar yadda Allah ya ce ne a waje wannan hari idza tajalla kaga inda ba a sa damiri ba sai ya zama cewa wato tajalla idan shi da kansa ya bayyana ba ya bayyana wala abu duk wannan takadirin ubangiji ne da hikimar sa Allah yake gaya mana kamar yadda Allah yake fada a cikin suratul an'am da yake cewa faliqul isbahi ja'ala al-layla sakana wash-shamsa wal-qamara husbana dhalika taqdirul azizil alim Allah shine yake kirkiran asubahi shike fidda hasken asubahi a gaishe sannan kuma shine ya sanya dare ya zama lokaci mai natsuwa sannan kuma shi ya sanya wata da rana zama suna tafiya akan wani lissafi sananne Allah ya ce wannan duka tsarin ubangiji ne mabuwayi wanda yake mai ilimin da yake kowa ilimi sai Allah ya ce wallaili idza yaghsha da kuma dare ina rantsuwa kuma da dare idza yaghsha idan ya lullube hasken ranar kamar da aka sani dare yakan biyo bayan faduwar rana kamar yadda muke cikin dare a yanzu wuni ya wuce a daidai san da wunin nan yake rana ce da hasken ta ko ina tana zuwa ta fadi kamar da yake fada sai wannan duhu na dare sai ya mai gurbuta mun ji a baya hadisin da ke magana akan ainihin wato abin da ke faruwa cikin hikimar Allah da take faduwa din akwai wani hadisi shi ma wanda al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito shi da Tabarani duk da yake hadisin isnadin sa yana da rauni wanda aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala ukhbirukum lima samma Allah Ibrahim khalilahu alladhi waffa annabi yace shin bana gaya muku dalilin da yasa ubangiji ya kirayi annabinsa annabi ibrahim alaihi salam babban masoyin allah allah ya kiraye shi da suna wa ibrahim allazi waffa da kuma ibrahim wanda ya cika da aikin da aka saka shi abinda aka sani a mashhuri shine wannan cika aikin da ibrahim yayi shine tsayuwarsa akan ibada da wa'azi da yaki da bid'a da kafirci da maguzanci da gumaka da kuma aikata duk abinda Allah ya ce mishi ya aikata tunda kan dauke iyalansa daga gidansa ya kai su ya aje su biwadin gairi zizar'in inda baitakal muharram ya kawo su ya aje su a makka babu kowa da umarnin da Allah ya mishi akan cewa ya yanka ɗansa ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma za tara da umarnin da Allah ya mishi cewa yayi wa kanshi kaciya bayan ya shekara 70 ko 80 a duniya shekara 80 da umarnin da aka mishi na cewa ainihin wato yayi barambara yayi barambaran da iyayen shi da ƴan uwan shi da kowa ya daina musu addu'a wanda suka mutu kafirai to duk waɗannan abubuwan masu nauyi haka ibrahim alaihi salam ya aikata su babu jayayya da Allah babu neman ko a sauƙaƙa mishi ko a bashi wani abu mafi sauƙi kamar yadda misali mu duk sanda muka tambayi wani malami fatawa muka ji ta mana nauyi mu ce algafata malam a dai duba ko a dai duba algafata malam wannan fatawa kaza 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 duk sanda mutum yake so ya wani abu da yake so a mai kwaskwari ma yana so ya ci bashi da ruwa ko yana so ya wani zalunci ko yana so a ce mishi azumin da yake mishi ba sai ya rama ba kamar yadda mata suke galibi to zai kokari ya dinga nuna wa malamin da yana twistin magana yana kokarin ya ba malamin presentation wanda zai sa malamin ya ce to shikenan ka je ba ko da zarar an yi haka da shi da malamin sun shiga masifa almuhim annabi ibrahim duka waɗannan abubuwan ya cika su saboda haka Allah ya ce wa ibrahim allazi waffa to amma sai wannan hadisin ya zo da wani ma'ana wanda duk da bai inganta ba amma yana da fa'ida a daidai wannan wajen shine faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li'annahu kana yaqulu kullama asbaha wa kullama amsa Ibrahim alaihi salam ya kasance kowace safiya da kowane marece yana yin tasbih ya ce subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna sarki ya tabbata ga Allah a asubahi da kuma lokacin yammaci wannan yanzu ɗaya daga cikin addu'o'i da ake so mutum ya dinga yi a cikin azkar na safiya da marece yi wa Allah tasbihi da safiya da yi wa Allah tasbihi da yammaci don na cewa Allah maɗaukakin sarki ya tsarkaka kuma shi ke yin duka wannan aikin ba wanda zai iya shi ke fito da rana shi ke fito da haskenta shi ke kawo dare shi ke kawo duhunsa shi ke kawo kowanne a cikinsu ya maye gurbin ɗaya saboda ka yin tasbihi da mutum yake yi yana tunawa kansa girman ƙarfin ubangiji da buwa ya sani wallahu a'lam al-imamu ibn al-qayyim a cikin littafin shi da muka ambata a wancan darasin shine at-tibyan fi aqsamil qur'an wato bayani game da ma'anar rantsuwoyi da Allah maɗaukakin sarki a cikin alƙur'ani da ya zo yana magana akan waɗannan rantsa-rantsan waɗannan rantsuwan na wallahi idza yagsha wallahi idza yagsha da ire-irensu sai ya haɗa su wuri guda sannan sai ya bayani akan ma'anarsu inda yake cewa ya ce wa min zalika qasmuhu subhanahu billayli idza yagsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha yace daga cikin rantsuwoyi da Allah madaukakin sarki yayi masu fa'ida a cikin alqur'ani akwai rantsewarsa shi ubangiji da ya rantse yace wal-layli idza yaghsha na rantse da dare idan ya lullube wan-nahari idza tajalla da wuni idan ya yayi wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha na rantse da abin da ya halicci namiji da mace sai Allah sai ibnu qayyim yake da wasu magagaru sai yake cewa fa huwa subhanahu yuqsimu bil layli fi jami'i ahwali idan muka lura zamu ga ubangiji ya rantse da dare a dukkanin yanayin daren idh huwa min ayatihi dallati alayhi saboda shi dare yana daga cikin ayoyin Allah wanda suke nuna cewa lalle akwai mahalicci ubangiji da ke wannan aikin fa aqsama bihi waqtar rashiyani saboda haka ya rantse da dare a lokacin da yake bujurowa wa'ata bi sigatil mudari kuma ya zo da sigar cewa ya bisha don ya nuna ci gaba abu لأنه يغشى شيئا بعد شيء saboda daren yakan zo ne kadan 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 kamar da muka ambata a wancan darasin wato ba lokaci guda yake afkowa a ga kawai wuri yayi cikakken duhu ba duhun yana zuwa ne a kadan kadan hayi daidaita yace wa man naharu shi kuma wuni fa innahu idza tala'at ash-shamsu zahara shi kuma wuni idan rana ta fito to sai ya bayyana wata jalla sai ya fito fili wahalatan wahida lokaci guda wuni yake fitowa bayan bayyanar rana wali hadha qala fi surati ash-shamsi wa duhaha yace to sai isharar zuwa ga inda da muke karantawa yace saboda haka ne a cikin suratul shamsi sai Allah yace wan nahari idza jallaha da kuma wuni idan yazo ya yayita wal layli idza yaghshaha da kuma ainihin wato rana dare idan yazo ya lullube ta wato dukan su biyin suna yin aiki ne tare da rana ita tana fara fitowa a hankali amma da zaran ta gama fitowa sai hasken wuni kawai sai shi kuma ga lokaci guda san take fitowa din tana bada wato muqaddima ne cewa ga nan fa ina fitowa za a ganta tun daga fitowar alfujr na biyu har zuwa shuruqi duka hasken ta ne da yake riga ta zuwa duniyar da za a ganta sannan kuma bayan lokaci kankani wata kila bayan awa ɗaya ko da rabi sai ta fito gabaki daya to wajen fito ta gabaki ɗaya nan lokaci guda kawai za a ga hasken wuni duka me yasa a gan shi a duka saboda an riga an shirya masa haka shi ma dare zai zo a hankali har sai ya bayyana gabaki ɗaya yace wa aqsaba bihi waqta sariyani bayan da ya rantse da dare a lokacin wato bujirowarsa ya kuma rantse da shi a lokacin gudanarsa a lokacin da yake gudana kamar ta kaddama kamar yadda aka ji a baya an yi magana akan dare da gudana sako sannan yace wa aqsama bihi waqta idbari kuma ya rantse da shi lokacin da yake bada baya lokacin da yazo karewa shine wallahi id adbar ko sannan yazo karewa goshin asbahi kenan wa aqsama bihi idza asas kuma yayi rantsuwa da shi yace wallahi idza asas ne ma'anan asas yace kila ma'anahu adbara an ce da asasa da adbara duka ma'anan su juyawa wata ya bada baya fa yakunu mutabiqan li qawlihi wallahi idza adbar was-subhi idza asfar idan aka muka dauki cewa asasa ma'anan ta adbara sai zama ma'anan wajen shine Allah yana rantsuwa da dare idan ya maida baya kamar da yake rantsuwa da asbahi idan ta bayyana waqila wasu kuma suka ce ma'anahu ma'anan asasa aqbala wato da dare idan ya kusanto fa yakuru na dauki wannan sai zama ka kauli kamar fadin Allah wallahi idza yagsha wan nahari idza tajalla da kuma dare idan ya lullube kaga shine idan ya taho kenan farkon sa idan muka ce asas karshen shi ne sai zama nan shi da adbara daya idan muka ce asas ma'anan shi farkon dare ne sai zama ma'anan shi da tajalla daya fa yakunu qad aqsama bi iqbalil layli wan nahari sai zama Allah ya rantse da bujirowar rana ya kuma rantse da bujirowar wata a ƙarshe sai ya ce wa kullun min ayati rububiyyati duk waɗannan suna cikin ayoyi masu tabbatar da cewa Allah shine ubangiji mahalicci kuma dama asalin maqsudin abinda ake so mu fahimta kenan girman sha'anin ubangiji da kasancewarsa shine mahalicci da kuma cewa tunda shi ya halitta shi ya buwaya to shi ya fice shi kadai ya cancanta a bautar tamawa daga nan sai mu tsantsanta bautar mu ga Allah madaukakin sarki mu guji dukkanin wani abu da yake da alaka da shirka musamman kuma su waɗannan halittun sai da Allah ya yi tankiya ta musamman a kansu kuma ne makaranta a baya la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari kar ku sake ku dinga risna wa rana ko wata wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budu sai dai ku yi risna ku gaishe da Allah ubangiji wanda ya halicce su idan shine domin shine ya halicce ku in dai da gaske shi kuma ya bauta wa mun ji a baya cewa hatta ibada da ake wa Allah madaukakin sarki Allah ya hana a yi ta daidai faɗo rana da fito wata dan kada ya kama da ibadar mushrikai ko kafirai ko maguzawa dan ka shubha ta hau kan mai yin wannan ibada saboda ka ba a yin sallah idan rana ta tafi za ta fadi ba a ma zuwa makabarta a yi jana'iza daidai wannan lokacin ba kuma a yin sallah rana ta take fitowa kafin ta gama fitowa ta daga ba a yin jana'iza a daidai lokacin da mu kiyaye duk wata sallar nafila magana mafi inganci ba daidai bane a yi ta a wannan lokacin wallahu a'lam to kamar yadda muka ambata idan muka lura akwai bama'ir guda hudu a jere tunda Allah yake inda Allah yake wa shamsi wa duhaha aga hadinan gamiri ne haka wal qamari idza talaha wal layli wan nahari idza jallaha wal layli idza yabsha to wadannan duhaha talaha jallaha yabshaha wannan damiran guda hudu dukkanansu suna komawa ne ga rana wa shamsi wa duhaha rana da haskenta wal qamari idza talaha wata idan ya bita sa fasar cewa ita din ake dubo bayan nan kuma wannan hari idza jallaha da wuni idan ya yayita wannan ne idza ya gisha da dare idan ya lalita duk wannan ana dangantawa ne zuwa gare ta an danganta wato marana ad-dahu hanti wa tajalliha da kuma fitowarta wa gurubiha da faduwarta wa tuluwil qamari laha da kuma yadda wata yake bin bayanta wal qamari idza talaha wa qad wasafa Allahu bi hadhihi al-awsaf al-arba'ati li annaha a'zamu al-makhluqati al-mahsusa abinda malamai suke cewa abinda yasa aka maimaita mata wannan nan nagyan saboda a cikin dukkanin halittu da ake gani babu halitta take girman rana a cikin da halittun Allah da ake gani ruwa da dutse da dan adam da daji da dabbobi da farin wata duk abinda muke gani a cikin wannan duniyar to babu abinda ya kai rana girman sha'ani a matsayin ta na baiwar Allah saboda sha'aninta kamar yadda muka ji sha'ani ne mai girma ta fuskar duk wani abu da zai rayu a cikin sa'irul aflak to yana da alaka da ita in bai samu haskenta ba zai rayu ba in bai samu energy take ba zai rayu ba a duk da yake ana cewa akwai wasu garuruwa wanda suke karshen pole ko south pole wanda ba sa ganin rana za a yin wata shida ba a ga rana ba za a yin wata shida ana dare kafin rana ta ju amma waɗannan wuraren abin da ke faruwa shine daren da suke gani ba wai dare ne na lokacin dare ba a'a da rana ne amma rana ba ta yin haske amma tana saboda wannan energy nata da ake bukata yana nan ne yana ci gaba da aikin sa yadda ka san ko yanzu ne idan ka saka sola a gidanka wai da rana ba a yi rana ba ko an yi ruwan sama bai hana ta aiki saboda tana nan ko mun gane tana nan za ka tar har yanzu tana iya saukar da energy kuma waɗannan plane ake ce musu gumi ne panels ko suna iya absorbing energy da suke bukata ai ba wai zafin rana suke absorbing ba wani energy ne da take bayarwa da ake ce ma DC ko shi suke tsotsa su combatin maka zuwa abinda za ka gani haske da sauran energy inda Allah zai hana rana ta fito rana ɗaya to ranar suna ranar kiyama ko musan wannan haka tana fitowa kuma Allah yana barinta ta yi aikin da ya sa ta ko'ina gwargwadon bukata saboda haka rana is central ga dukkanin sauran halittu za ka fara ambatanta a sannan hatta tsirrai da ake nomawa ai ba ruwan sama kaɗai ke girma da su idan an yi ruwan sama in ba su ga rana ba za su girma da za a yi ta yi ruwan sama shi kaɗai tun daga faɗuwar damina misali a ce cikin watan Mai ko a ce har Agusta Ramadan ai ba za a rayu ba ko dole sai an yi ruwan an ɗauke sun ji rana sun girma an yi ban iska haka har a samu abin da yake ne saboda ka shi sa da aka danganta waɗannan abubuwan zuwa gare ta da wuni da shi dare da farin wata da duk rayuwar da ake dukkanin su gaji an danganta da mirinsu aka ce talaha jallaha yagshaha duka saboda musan muhimmancin ta ga ainihin wato wannan rayuwa kuma jama'a ku duba girman sha'anin Allah madaukakin sarki duk duniya ita ɗaya ce ba wai a ce yanzu garin nan kadai watakila za a iya samun transformer ta wuta ta fahimta su transformer wata take ba kowace anguwa wuta ba za a iya cewa bari a yi mana zariyar transformer ɗaya ba ba za a iya dole sai an dinga rarrabawa ba yadda ka iya haka a cikin gidanka ma babu wani socket kwaya din da ka ce bari a yi kawai kai a sa maka kawai haske kwaya dai kana son a ganshi a kowane daki ba zai yi ba dole kowane daki sai an sa mai haske shi wani daki ma haske dai bai shi shi in masallacin haske dai bai shi shi wannan dan kokarin da mutane suke nasu samu da haske ba za su iya kwaya ai da zai wadace su shi kuma Allah yayi mana rana ta wadace kowa da komai ta bada haske ta bada energy da ake bukata ta bada ainihin wato zafin ranar da ake bukata a rayu sannan kuma ta yi wasu sauran ayyuka ma da duba mu sani ina fata mun gane so da kashi za aka ambace da mirai har guda hudu aka danganta mata saboda ita ce a'zamul makhluqatil mahsusa so da haka yadda haske da wuni yake juyawa yadda rana da wata suke juyawa a cikin wannan tsari na musamman duka dan mu gane cewa tsarin Allah ne da iyawarsa shi sa a wurare da dama Allah yake ambatan mana abubuwa da suke da alaka da wannan kamar da muka tsari da muka ishara sannan sai kuma Allah ya ce was sama'i wa ma banaha Allah ya ce kuma ina rantsewa da sama wa ma banaha da gininta da gininta ko kuma wa ma banaha da mahalicinta fasara ce guda biyu kamar da muka ambata ko dai zaman ma masdariya ce sai zama anata was sama'i wa bina'iha ko kuma zama ma mausuliya ce sai zama anan shi was sama'i wallazi banaha to haka ita ma wal ardi wa ma tahaha ko dai zama wal ardi wa tahwiha ko wal ardi wallazi tahaha haka wa nafsin wa ma sawaha wa nafsin wa taswiyatiha ko wa nafsin wallazi sawaha ko zama Allah yana rantsewa da halittar sannan kuma ya rantse da shi kansa mahaliccin ko yana rantsewa da halittar da kuma yadda halitta ta buwaya was sama'i da kuma sama wa ma baraha da ginin sama domin ginin sama wani abu ne da ya buwayi kowa kowa ya kasa yin irinsa kowa ya kasa fahimtar sa wannan sama da muke gani kamar da Allah ya faɗa ya ce was sama'a banaynaha bi aidin da kuma sama mun gina ta bi aidin da ƙarfi Allah ya yi ta da ƙarfin da ba za ta lalace ita ma in ka ga sama ta lalace to kiyama ce ko tashi kuma da Allah ya ce yau ta shaqqu sama'u bil ghamam dan da za a tsatsa ga sama da abin da ke cikin ta na girgije wani zai mala'ikatu tanzila mala'iku su sako duniya to shi kenan ranar alkiyama ce ta tsaya amma in dai ba haka ba tana nan yadda ka ganta kamar yadda Allah madaukaki sarki yake cewa allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir Allah yace shine halicci sammai guda bakwai wata kan wata wata kan wata baka isa ka ga wani zarcece ne ko wani kuskure ko wani rashin daidaito a cikin halitta Allah ma tara fi khalqir rahmani min tafawuti Allah yace farji'il basara kai kara kuma ka kalla hal tara min futur ka ga wani aibi ko wani kuskure ko wani rani ko wani da yake yoyo sun manji in basara karratai ka sake dubawa da idanka karo na biyu a wannan kuma Allah yake cewa was sama'a walaqad khalaqana fawqakum sab'a tara'ika kuma kunna anil khalqi ghafilin cikin suratul mu'minun ke Allah yace haqiqa mun halci wasu wato hanyoyi wasu matakai guda bakwai a saman ku wadanda ba mu manta da halittun mu ba mu manta da kowa a cikin halittun mu muna san da abin da muke yi wani abin sha'awa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya ji har sama din ya ratsa ya tafi har inda Allah yake kamar inda Allah ya bada labari a cikin suratul Isra'o subhanal ladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa wannan shine al-Isra tafiya da daddare da kuma aka je da daddaren aka kai shi masjid al-masjid al-aqsa din daga nan kuma Jibril ya zo mishi da wata dabba mai saurin tsiya mai da ake fara tun daga Makka suka hauta zuwa Baitul Maqdis daga nan kuma suka hau suka haura suka tafi sama din gaje gara da Allah a cikin wani dogon hadisi sananne a cikin Sahih Bukhari da Muslim saraka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya je ya gani kuma ya ba da labarin abubuwan da ya gani ma kadabal fuadu mara kuma da Allah madauki sarki a wuta to waɗannan sammai din da ake magana anan shine Allah madauki sarki yake rantsuwa da su yake kuma rantsewa da kyautata aikin da yayi na gina su to shine Allah kuma ya ci gaba da cewa wal ardi wama tahaha da kuma ƙasa wama tahaha da abin da ya shimfidata ko da wanda ya shimfidata at-tahu wad-dahu duka abu ɗaya ne wato kamar yadda Allah yake cewa wal arda ba'da zalika dahaha cikin wannan da ya ce to dahaha shine ma'anar ta ne fahaha Allah ya dandade ta ayu da yawa da hadisi sun sunna cewa ga yadda aka yi wajen halittar ƙasa da aka halicce ta Allah madaukin sarki yasa aka shimfiɗa ta sai zama cewa tana raurawa ba ta da wannan balance ɗin da za a zauna lafiya da shi ne wajen Allah ya rawasiya shamikhatin sai Allah yasa aka gurgo duwatsu aka kakkafe ta yadda ka san ana kafawa da kusa ko da noti shi ne ta yi balance shi ne ta samu wannan balance ɗin ta zauna ga ta nan kamar da Allah yake cewa huwa alladhi ja'ala lakum al-arda dhalulan famshu fi manakibiha ay ala manakibiha kin wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur to sutul mulki Allah ya ce shi ne ubangiji wanda ya sanya muku ƙasa ta zama dhalulan ta zama mai sauƙin gudanarwa sai a tona a yi fandisho a yi dam a yi ramuka a yi gidaje kai a yi ma basement a yi gidaje a ƙarshen ƙasa a ɗiba a yi gini a tona ta a zuba mamata a rufe duk abin da aka ga dama yanzu ana yi da ƙasa babu ma kuma arziki irin ta a duniya babu arziki da Allah ya ba mutane mai sauƙin samuwa kamar ƙasa to shine da Allah kuma al'adar zalulan famshu fi manakibiha Allah ya ce ku yi yawo a gefanta sai mutane su je inda suka ga dama su yi titi iya son ransu da na jirgin ƙasa da na mota da wanda babu faltawa su yi abin da suka ga dama su kuɗi da suke so famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi a garin wannan yawace ne kuke samun arzikin Allah duk wanda ka ga ya samu arziki to wani waje ya matsa ba daga inda aka haife shi sai ya matsa ya je wani waje ko ya je wani gari ko ya je wata ƙasa ko ya je wani ma'aikata ko ya je wani jeji famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi ku ci daga arzikin Allah gashi nan iri-iri Allah yake ambata wannan wa ilayhi nushur sannan kuma kuna cikin cin duniyar da hukumanta da lahira ku dinga tuna wa ilayhi nushur gare shi ku koma ina fata muna ganewa to haka Allah yake ta bamu wannan labaran yana gwada mana wal arda farashnaha ko fa ni'mal mahi Allah ya ce da kuma ƙasa mun shimfiɗa ta madalla da mu masu yin shimfiɗi lafiyayye والارض مددناها والقينا فيها رواسيا وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب الله يقول والارض مددناها da ƙasa wadda muka shimfida muku ita ga tana iya ganinka wa alqaina fiha rawasiya muka jajjefa abun kafi akan ta ha wa amdadna fiha bi kulli zawjin bahij sannan muka sassaka muku na kowane abu da irin sa mai ban sha'awa bi kulli zawjin la abu iri bibbiyu bahij mai ban sha'awa wato ga wani abu fari ga wani baki ga wani mai sanyi ga wani mai dumi ga wani mai tsaki ga wani mai daci haka min kulli zawjin bahij duk wani shuka ko wani halitta muka yi su bibbiyu dan abin ya muku annashuwa to waɗannan ni'imomin da Allah yake faffada mana su anan yake mana lissafin su sune kuma diyai waɗannan jeran giyar rantsuwoyin da su tun daga faɗin shi da muke ta karantawa washamsi wadhuhaha walqamari idza talaha والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها da kuma ƙasa wama tahaha da wanda ya shimfida ta kuma da irin kyakkyawan shimfida wanda aka yi mata yanzu mun samu rantsuwa nawa kenan takwas kenan ko sai wanda Allah ya subhanahu wataala ya yi ta ƙarshe kafin nan akwai al-Imam Muslim ya rawaito hadisi wanda yake bayani akan yadda Allah ya halicci waɗannan abubuwa wani bayan wani a lokacin da Allah ya farkon halittarsa. Daga sayyidina Abu Huraira bangiji Allah ya kara masa yadda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khalaqallahu azza wa jalla turbata yawmas sabt. Allah ya halicci ƙasa ranar Asabar. Wa khalaqa fiha al-jibala. Sai kuma ya halicci duwatsu a cikin ƙasar yawmal ahadi washagari. Allah cikin hikimarsa da iyawarsa da ikonsa ya san ya halicci ƙasar za ta yi motsi din. Amma ya halicci ta haka. Sai ya koya mana hikimar da abin da yake so ya kafu sai an mai condition mai kyau. Saboda haka sai ya bar ta da ta kwana ɗaya. Sannan sai ya halicci duwatsu sai ya kakkafa mata. Wa khalaqa ash-shajara yawmal ithnayn. Sai kuma washe gari Litinin. Sai Allah ya halicci kuma dukkanin bushiyoyi da nau'o'in tsirrai. Wa khalaqa al-makruha yawmal thulatha. Sai kuma ranar Talata sai Allah ya halicci abubuwan da suke bamu wahala a duniya. Gajiya, zazzabi, bakin ciki, damuwa, duk wani abu da kasan abin kyama, talauci, tsoro. Sai Allah ya halicce su gabaki ɗaya a ranar Talata. Allah ya halicce su ne cikin hikimarsa don ya zarce mu. Sannan sai ya ce wa khalaqan nura yawmal arba'a. Sai kuma ya halicci haske ranar Laraba. Malamai suka ce hikimar shi ne don ka gane kamar yadda Allah ya ce inna ma'al usri yusra. Sai da damuwa ta zo sannan yaye wata yake zuwa. Sai duhu ya zo sannan haske yake zuwa. Sai bala'i ya zo sannan salama take zuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa batta fiha dawabba. Sai kuma ya watsa halittu a cikin duniya. Sai da aka gama yin duniya gaba daya sai ya watsa halittu daga cikin halittunsa yawmal khamis rana alamisuwa. Wa khalaqa adama ba'da al-asr min yawmil juma'ati. Sai da aka gama halitta duk waɗannan halittun da kake gani, an yi ƙasa, an yi duwatsu, an yi bushiyoyi, an yi damuwoyi, an yi halittu na cikin daji da na gida da komai da ka sani. Sai da aka gama yin su gabaki ɗaya tsaf. Sai da juma'a ta yi, juma'a ma sai rana ta yi zawali tsakanin la'asar da magariba. Sannan sai Allah ya halicci Adamu yawmal juma'ati. Yace fi akhiril khalqi, annabi Adamu shine karshen halittun da Allah ya yi a wannan karo. Fi akhiri sa'atin min sa'atil juma'a, a cikin awa ta karshe cikin awanni ranar juma'a. Fima bainal asri wal layli, daga sallar la'asar zuwa dare, zuwa faduwar rana. Shine hikimar da aka ce akwai wata sa'a a wannan lokacin wanda Allah madaukakin sarki baya mai da addu'ar da aka yi. Saboda ita ce sa'ar da aka halicci babanmu Adamu alayhi salam. Allah ya mana wannan alfarmar, ya ce manzo Allah ya gaya mana duk wanda ya addu'a tsakanin bayan la'asar zuwa magariba to Allah yana an san wannan addu'a. Saboda haka akwai mutane da yawa cikin magabata waɗanda idan suke sallar la'asar ranar juma'a ba sa ta daga masallaci sai an yi magariba. Za su zauna su yi ta tasbihi, ta istighfari, su yi ta haylala wannan awa biyu ta bayan magariba, a bayan la'asar zuwa magariba tana da tsada ƙwarai a cikin wuni. Lokaci ne mai daraja sosai, musamman tunda ayyuka sun mana yawa, ba ma iya ƙiyamul layli, ba ma iya wani abin arziki da dare. To wannan da rana ne, ido na ganin ido. Aƙalla duk mako ya zama da cewa kana istighlalin wannan lokacin wajen yin wani abu na alkhairi da zai amfane ka. Ba dole ka zauna masallaci ba, kana iya ka zauna a gidanka ko a wani wuri keɓantacce kai ta tasbihi, kana istighfari, kana addu'o'i, ka karanta alƙur'ani ko ka saurari wa'azi ko wani abu makamancin haka, domin lokaci ne mai daraja ƙwarai gaske. Me yasa? Saboda shi ne lokacin da aka fara da halittar ubanmu Annabi Adam alaihi salam. Wallahu a'lam. To lokaci ya ƙure ko? Tuna ga lokaci ya yi? Ma ƙarasa insha Allah ragowar rantsuwar wa nafsin wa ma sawaha a darasi na gaba insha Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qasina lana min khashyatik kama tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atik kama tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi alaina masa'ib ad-dunya. وتلهم بأبصارنا وأسمائنا ما أبقيتنا واجعله وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وارزقنا المصيبة في ديننا فتد الدنيا أكبر همنا ولم نبقى علمنا ولا إلى النار مصيرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله.